Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 27 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
Amurka za ta bada ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine, a cewar wasu jami'an Amurka. Ana sa ran agajin zai kunshi ƙarin motoci masu sulke na striker guda 55. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya cicciki waɗanda suka shirya tawayen mayakan Wagner, inda ya kira su masu cin amana. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci, wanda ya zama babban ƙalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekaru 23.
Kajin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa sojojin Najeriya sun gano wani wuri da ake yin jarirai ana sayar da su akan iyakar Najeriya da Kamaru.
Rundunarmu ta sojoji da kuma rundunar kwararru haɗima da rundunar tsaro ta farin kaya ta DSS, mu ne muka yi nasarar kamo waɗannan mutane mata 17 da kuma maza guda 7.
Haka zalika, a cikin shirin za ku ji fashin baki da Farfesa Bello Muhammad Bada na jami'ar Jamfodiyo a Sokoto ya yi akan kamo lodayin sabuwar gwamnatin Najeriya.
Hakika ne muna zaton wuta makera, ba a same ta ba, aka same ta a masaka. Waɗannan abubuwa da ya yi farkon nan ba mu zaci haka zashi yanzu ba, ba mu agashi na iyansu haka ba.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafe da shirin Tsaka Mai Wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka za ta bada ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine, kamar yadda wasu jami'an Amurka uku suka faɗa wa muryar Amurka. Ana sa ran agajin zai kunshi ƙarin motoci masu sulke na striker guda 55 da kuma motocin Bradley. Ɗaya daga cikin jami'an da ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin a sake sunansa gabanin sanarwar bada agajin a yau Talata, ya ce sabon tallafin ya kuma hada da makaman kariyar makamai masu linzami tare da rokokin yaƙi. Wani jami'in shi ma da ya nemi a saka sunansa ya faɗa wa muryar Amurka cewa agajin zai baiwa Ukraine makaman Bangalore da yawa. Rudanin da ya faru a Rasha a ƙarshen mako bai nuna alamun ya kawo sauyi a fagen daga ba a lokacin tawayen. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya cicciki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner, inda ya kira su masu cin amana. Shugaban na Rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'arsu ƙarya, sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sasu harba 'yan uwansu, da yake magana akan farmakin da mayakan Wagner suka kai a kudancin birnin Rostov, wanda suka kwace na wani ɗan lokaci akan hanyarsu ta zuwa birnin Moscow. Putin ya gayyaci sojojin Wagner da kwamandojinsu, wanda ya kira masu kishin ƙasa don su haɗe da rundunar sojan Rasha ta hanyar shiga ma'aikatar tsaron Rasha ko sauran hukumomin tsaron ƙasar, ya kuma ba su zaɓin ko suna so su koma ga iyalansu da abokansu ko kuma su koma Belarus. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci, wanda ya zama wani babban ƙalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekaru 23. Duk da haka, masu sharhi sun ce tawayen da bai daɗe ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan Rasha da kuma tsarin bin umarnin manyan jami'an Putin. Sun ƙara da cewa ta yiwu hakan ba kawai ya nuna yiwuwar shan kayan Rasha a yakin Ukraine ba, ya kuma gwada iyakar dangantakar da ke tsakanin Beijing da Moscow. A cikin wata sanarwa da yammacin ranar Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da yunkurin juyin mulkin da kungiyar mayakan Wagner ta yi a ranar Asabar a matsayin wani rikicin cikin gida na Rasha. Sanarwar ta kara da cewa a matsayin makwabciyar Rasha kuma babbar kasar hulɗar haɗin gwiwa don samar da samun tsari mai kyau, China tana goyon bayan Rasha wajen kiyaye zaman lafiya a kasar.
to kanin labarin kenan aka je daga nan sashen Hausa na muryar Amurka an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran amma kafin nan rundunar sojin Najeriya a jihar Adamawa dake arewa maso gabashin kasar ta gabatarwa manema labarai da mutane 26 mata 17 da maza 7 da jarirai 2 da ake zargin su cewa suna safaran jariran da matan suke haifawa suna sayar da su akan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru dake yankin Balele a karamar hukumar Maiha ta dake jihar Adamawa ga dai Lado Salisu Garba da ƙarin bayani
Gidan da aka kama dai an kama shi ne a iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru dake yankin Belil a garamar hukumar Maiha a jihar Adamawa inda aka kama mata 17 da kuma maza 7 da ake zargin ana ba su ciki su haihu daga bisani kuwa dauki jariran a saida su alamarin da ya sanya rundunar sojojin Najeriya reshen jihar Adamawa da hadin gwiwar rundunar tsaro na farin kaya wato DSS aka yi wa yankin Dirar Mikiya da sanyin safiya kamar da yadda Major General Muhammad Jibril Gambo dake zama shugaban na sojojin batalya na 33 a jihar Adamawa yayi bayani yayin da suke gabatarwa yan jaridu waɗannan mutanen da aka kama rundunar mu ta sojoji da kuma rundunar kwararru hadima da rundunar tsaro ta farin kaya ta DSS mu ne muka yi nasarar kamo waɗannan mutanen mata 17 da kuma maza guda 7 a cikin waɗanda muka kama da ake ba su ciki kuma suke haihuwa ake safarar jariran rundunar hadin gwiwa kuwa ta kama su ne a iyaka kar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru dake yankin Belil a karamar hukumar Maiha dake jihar Adamawa cikin matan akwai na jihar Gombe da kuma jihar Taraba da ma jihar ta Adamawa a bangaren wadanda ake zargin kuwa biyu daga ciki dai sun iya sanye jawabi kamar da yadda daya daga cikin matan da ita ta fito daga yankin Gombe wadda tace da
zafin da ta kai sun ka ga sun
to shi ma Gambo Musa dake zama daga cikin waɗanda aka kama cikin maza wanda yace
ya tashi da safe na ga an zagaye mu da wai kasance ya tsaka mu biyar ne
a cikin matan da aka kama guda 17 akwai guda biyu da suke rike da jarirai sabbin haihuwa daya jaririn an haife shi kwanan sa 9 daya kuma satin sa 4 to koyaya za a yi da su a wannan barikin sojoji na jihar Adamawa Major General Jibril Gambo ya kara da cewa
yanzu haka dai mun kawo su nan harkutar rundunar sojojin da ke bataliya ta 33 da ke nan jihar Adamawa domin mu tantance su daga bisani kuwa mu tura su ga rundunar tsaro ta farin kaya wato DSS zan yi amfani da wannan damar in yi kira ga iyayen yara mata da maza da su sake mai da hankali su baza kaimi domin gudanar da tarbiyyar ƴaƴansu ta hanya madaidaiciya
rundunar sojojin dai ta gabatar da ababen da ta kama a cikin wannan gidan da ake zargi ana safaran jarirai dake iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru a yankin Belil dake karamar hukumar Maiha a jihar Adamawa sun hada da kayan sauti da suke amfani da shi sai kuma magungunan mura da na zazzabin malaria da kuma kayayyakin mata hade da jakukkuna na kaya Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya
Kasashen Netherlands da Belgium sun shiga cikin wata tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa dangane da cin zarafin tsirarin 'yan ƙabilar Yazidi da ke Siriya da Iraki a cewar hukumar shari'ar tarayyar Turai ta Eurojust a jiya Litinin. Faransa da Sweden ne suka kaddamar da tawagar binciken haɗin gwiwar a watan Oktoban shekarar 2021 kuma ta samu goyon bayan hukumar shari'ar tarayyar Turai wadda ke birnin Hague. Don ganowa tare da kuma gurfanar da masu tsauran ra'ayi na kasashen waje da suka kai hari akan 'yan Yazidi a lokacin rikicin Siriya da Iraki. Hukumar Eurojust ta ce aikin haɗin gwiwar ya kawo ci gaba kamar a Faransa an bayyana wani ɗan Yazidi da wasu ma'aurata 'yan Faransa masu tsauran ra'ayi suka kashe shi. Wannan sakamakon ya sa aka kai ga ƙara tuhume-tuhumen kisan ƙari dangi da cin zarafin bil'adama a cikin binciken da ake yi. Rundunar sojan Pakistan ta bayyana cewa sama da mutane 100 ne ake tuhuma a kotun soja bisa zargin su da hannu a mummunar zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a watan da ya gabata sakamakon kama tsohon Prime Minister kasar Imran Khan. Wannan na zuwa ne duk da kakkausar suka da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na gida da ketare ke yi wa gwamnatin Prime Minister kasar Shabazz Sharif game da ci gaba da gudanar da shari'ar soja akan farar hula galibi ƴan jam'iyyar adawa ta PTI ta Imran Khan. Kakakin rundunar sojan kasar Manjo General Ahmed Sharif Chaudhry ya faɗa a wani taron manema labarai da aka nuna a talabijin na kasar cewa waɗanda ake yi wa shari'a a kotunan soja ana zargin su da hannu akai hare-hare akan cibiyoyin tsaro a lokacin zanga-zangar ranar 9 ga watan Mayu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da sabuwar gwamnatin Najeriya a jagorancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke daukan matakan shirya ayyukanta, masana da dama ne ke tsokaci akan matakan da take dauka musamman akan kora da kuma tsare tsohon gwamnan babban bankin tarayya Godwin Emefiele da kuma shugaban hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a kasar Abdulrashid Bawa. Abokin aiki mu Murtala Faruk Sanyin na ya tuntube Professor Bello Muhammad Bada na Jami'ar Danfodiyo dake Sokoto ko ya yake kallon wannan matakan da Tinubu ke dauka musamman idan ya kwatanta da tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari wadda ta yi wa talakawan kasar alƙawarin inganta tattalin arziki da tsaro da ma yaki da cin hanci da rashawa.
Shugaba Muhammadu Buhari waccan gwamnati da ta wuce haƙiƙani ba dan siyasa bane kuma bai kware a wannan fanni ba. Mutum ne wanda tore da ya fara shiga siyasa mutane hadi arewacin Najeriya sun nuna mishi babu wani mai gaskiya cikin shugabannin da sun ka wuce na sojoji a arewacin Najeriya kamata kuma wannan ya shige kai ne. Sannan kuma mutane sun nuna mishi shi kadai ke iya ceto Najeriya da arewacin Najeriya irin hali wanda ta samu kanta kuma wannan ya riga ya shiga kai ne. Sannan mulki da ya taba yi na soja wanda aka taba yi mishi juyin mulki shi ma wannan tsoro da rashin aminci ya shige shi. Don haka ko da 2015 ta ya shigo zuwa shugabancin Najeriya ya shigo kamar yana ganin shi yana wa ƴan Najeriya ne watan wata alfarma har ya yarda ya shugabancin Najeriya. To wannan shi kuma da ya shigo Bola Tinubu dan siyasa ne ga siyasa irin ta Najeriya kuma wuce Najeriya kadai. Da wuya ka ji an ce maka an yi zaɓe irin ƙasashe irin su Gambia irin su Ghana da makamantansu baka ji sunan shi ba. Don haka to ranar farko ya san abin da yake so. Gogagge ne ga nashi sha'ani na siyasa domin idan kana tunawa shi kadai a shekara ta 2003 cikin gwamnonin AD shi kadai ne ya zan shugaban kasa na wannan lokaci Olusegun Obasanjo bai samu murƙushewa ba amma sauran gwamnoni duka na kasashen Yarbawa ya murƙushe su. To kuma idan kana tunawa da shi aka yi gwagwarmaya a lokacin da Abiola ake ganin da an faɗi sakamakon zaɓe da watakila shi ne ci zaɓe to da aka yi karo nan da shi aka yi don haka to ranar farko shi ya sa abin da yake so. Sannan ya yi ɗan majalisar dattijai ya kuma yi gwamna na jihar Legas wadda kamar ana gani ita ce ta fi kowace jiha yawan jama'a a Najeriya sannan kuma ita ce cibiya ta ƙasa ta sha'ani na kasuwanci. Don haka shi yana ya sa abin da ƙasa ke so ya san shi kai ne abin da yake so. To shi yasa ya zan kamu ludayensu ya bambanta ƙwarai da gaske. Haƙiƙa ne muna zaton wuta maƙera ba a same ta ba aka same ta a masaka. Waɗannan abubuwa da ya yi farkon nan ba mu zaci haka zashinsu ba ba mu azashi na iyansu haka ba. Sai dai mutane da suka san shi suka san inda an ka fito ma su sun san mulkin da gaske shi shike shi na sha'awar mulkin kuma ya shirya mishi. Akwai bambanci da wanda ke gani alfarma ne ya yi muku in ma har ya karbi mulki.
Yawa to Allah gafarta mana idan muka dubi bangaren yaki da cin hanci da rashawa Bola Ahmed Tinubu ya zo ya sauke wannan Abdulrashid Bawa wanda wasu ɗan Najeriya suke ganin kamar ya dauko yaki da cin hanci da rashawa musamman yaki da wasu gwamnoni da suka sauka da suka saci kudaden jama'a. To sai dai a bangare daya wasu na ganin cewa shi ma ai bai rasa kashi a bayan sa kasancewar daga shi har mai gidan shi wanda ya daure masa gindi ma'ana ministan shari'a ana ganin dubban tsira ba akan wannan hasali ma akwai wasu rahotanni ko kuma wasu labarai da ke yawo a kafafen sada zumunta na irin kadarorin da shi ministan shari'a ya tara waɗanda ake ganin cewa kamar sun wuce ma fitar hankali amma shi Abdulrashid Bawa ya yi shiru bai ce komai dangane da shi ba sai dai ya fuskanci wasu iya kake kallon wannan badakala da kuma dambarwa ta shi Abdulrashid Bawa da kuma shi kanshi ministan shari'a da matakin da Bola Ahmed Tinubu ya dauka akan shi.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da Murtala ya masa. Wannan shirin na zuwa ne daga dan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan shi kuma zai amfani da shawarar da muka bashi a hanyar da
nai. Eh to mu kan abin da muke so yayi kamar yadda a cikin kuma bakar kare bari arena arewa
kashin shatima. To ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane amma zan yi wani abu da jama'a za su gane.
Jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC barkan ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin yaya kuke kallon rawar mataimakin shugaban Najeriya na yanzu Kashin Shettima wanda kwanakin nan aka ji shi yana neman gafarar mutanen Najeriya musamman musulmi kan wasu kalamansa? Kuna da ƙarfin zuciya cewa Kashin Shettima zai taimaka wa Arewa ta samu ci gaban da bata samu ba a can baya? Akwai kuma bambancin da za a gani tsakanin yadda wani dan Arewa wato Atiku Abubakar wazirin Adama ya yi a lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa da rawar da shi Kashin Shettima zai taka a nashi matsayin na yanzu? Duk wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan kashi na ƙarshe na muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Rakaya ya shirya mana da manyan bakinsa da suka fito daga jam'iyyu guda hudu manya-manya. Wato Buba Galadima, Yunusa Tanko, Salihu Mustapha da kuma Dodo Oroji. To malaman mu ƙarasa.
Kashin Shettima, to ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane amma zan yi wani abu da jama'a za su gane. Yanayin da Obasanjo da Atiku suka yi aiki a tenuwa nasu na farko ya sha bamban da wanda Tinubu za su fara da Kashim Shettima. Shi ma Kashim Shettima yana neman addu'a kar ya tafi da cewa shi shugaban Arewa ne, ya tafi wannan mulki da sanin cewa shi mataimakin shugaban ƙasa ne na Najeriya. Dan in ko yana ji ko baya ji horar da an fara shafa masa kashin kaji kada wannan ya shafe shi mu ma ya shafe mu, inda giwaye bi suka yi fada kasance ciyawa ce za ta sha wahala.
Dr. Yunus da Tanko, duk wannan kashin ke cima da ya zai tasiri zai yi wannan aiki.
Eh to abinda zan iya yi shi zan je faɗa maka abinda mu ba mu idan Allah ya bamu rabu.
Gaci baba mai ke
a sai da tsoki ne gaci baba a ke nan kuma sai da su sai tsoka da darasi da gudun abin da muke so mu yi sai amfani da shi idan suka gaya musu daidai.
Shi yasa ake cewa ma aiki Tinubu ana ma kakkara yadda yan adawa ke da karfi kamar za su wahalta shi a mulkin sa.
Mu a bisa kan gaskiya ne ai Adama ka san kike da gaskiya kon girce in ka taba ta koya ka taba ta tana nan eh to saboda haka mu da mu ne ga mun bawo mu mataimakin shugaban kasan mu mun ba shi shawara idan shi kuma zai amfani da shawarar da muka bashi alhamdulillah.
Dodo Roji, ka ji tambayar kashin Shettima ko da yake kai yi gofu lati ne ban san abubuwan
da ba da ba baro ne da ba da
kin wa san kai
eh to mu kan abin da muke so yayi kamar yadda Atiku Abubakar kare bari arena arewa shi kuma cigaban kasar in Allah ya ce da shi abin da nake so in ce mishi na farko muna son kamar yadda aka gyara musu can hanyoyin su na yammacin kasar nan mu kuma ya dawo na ya gyara mana
na cin gajiya arewa kenan
eh ka gane
yayi kamar yadda aka yi musu
kamar yadda shugaban Buhari ya ce
eh yayi kin mu ko ya zo yayi muna haka nan
so kuma kusan da baba sai mun baka dama ba da yake kawai sharhi ne kan
eh to ai ka san shi yasa demokradiyya take da dadi domin kuma ina da kyau kuma kana demokradiyya ka samu mutane su kamanta a gidajen demokradiyya ka san din da kake zaben dan takarar shugaban kasa bayan mun gama primary sai ka san abin da ya faru is public knowledge cewa an ba wa shugaban Muhammadu Buhari dama ya kora ya bada nashi contribution ko kuma kai dan takarar shugaban kasa amma ya mai da dama mu shi tunubu ya ce a tunubu ka kawo wanda zaka yi gidi shi wannan tunubu zai bi kashi da tuna a wanda zai yi gidi shi so ya nuna cewa akwai understanding tsakanin su tunda an zauna an yi campaign wasu shekaru da yawa da dama tunda aka fara wannan magana kai shi ne yana ɗaya daga cikin da suka ce eh a bai da fara kudu sannan kuma ya tsaya a Sokoto ya kai ga cewa shi zai tsaya a nan ba wani kafa har inda yanzu inda aka ture buri mali inda su samu su koma Lagos gaba da su zauna Allah ya ba su
haka
so ina fatina da tauyin cewa suna da understanding sosai sannan kuma ina son dora akan bayanai da injiniya yi na magana ya ce riga major da magana mandira sannan da exploration neman mai da ake yi nan wannan abu ne wanda a jiya sojan mu bulatun mu ya mana alƙawari don da ni da shi muka je Area House aka tambaye shi akan irin wannan tambayoyi ya mana alƙawari za a yi kuma in Allah ya so a jam'iyyance muna tare da shi za mu bi wannan kadin wannan abun tabbatar cewa an yi sannan ƙarshe kuma in san tsora akan maganar ci wani akan cewa kada ya yarda kuma mu ma magana da yarda a hada shi da tabbatarwa dole ne ya zama cewa akwai good understanding a karin sa da taron arewa yadda aka masa malamci aka zaɓe shi nan a tabbatar da cewa shi ma kuma ya ba da kasar demokradiyya wa arewa ba zai nuna bambanci na ɓangaren
can ba gudun rufe da wannan ina ga kai ba sai mun ma ba wa Yunusa Tanko da Dodo Oroji ba domin su suna ganin ma ba a gama shari'a ba ya kamata za ka iya ba wa gona tunubu shawara ya yi ta kira da misali ya ɗauki mutanen gwamnatin Buhari ya babba su ba daidai wajen ministoci ko ya kawo wasu sabbin mutane daban
kai Allah ina so in gaya maka magana ɗaya ai tunubu ba wanda yake min shi bashi
to
mu a labarin da muke da shi kowa ma ya biya shi ya ba shi kuɗi ya je campaign saboda ka yi zaɓi mutanen kirki waɗanda za su iya taimaka wa ƙasa su biyar da ƙasa gaba magadan waɗannan mutane ya riga ya biya su
magana ta ta yi to ka gane to kada ya yadda waɗannan da ya ba kuɗi su je su ce mutuncin mutane ko su abin nan ya ce su ne za su shiga da abin nan kar ya yadda fata da mutane manya-manyan mutane
shi ce numu rufin magana
wannan allegation ne wanda yake da girma wanda kuma da za a iya tabbatar da shi ba a kan cewa an biya kowa an yi wannan wannan ba haka siyasa take ba an fita an yi campaign kuma ɗan jam'iyyar APC da kan shi kan shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa ƙarshen vote ex officio kowa ya ba da nashi kaso a cikin zaɓen nan
mutum da kawo rubuta kuma ba na su da ai ba za ba kamar kuma shi in ɗan sa ka tawagar rakiyar da shugaba ba zuwa da wurin zaki shiga
a ne abin da nake so ya zauna nan Najeriya saboda ya samu waɗanda suka ƙulla mai shi ne suka mai suka yaudare shi ka gane saboda kadi ba na so ya tai nesa ya zauna ko a Abuja ko a Kaduna ko a Daura saboda ya gane mutanen da suka yaudare suka yi rashin saboda kamar yadda yake in aka fara abin nan to lokacin zai san ci ashe wani ina tare da shi ba ashe ashe ba mutune kware bane me yasa kai ne haka me yasa ka cuce ni ai an san cewa ko yanzu ana cewa ai janar Buhari ba shine yake abin nan wasu suka yi abin nan go to sai san yadda ne ka to ya zai san to wani suka yaudare shi
inda Buhari zai zauna ko a ina zauna yanzu a duniya ta zama global village eh kana America ma kana gudanar da abin da yake faruwa a Najeriya
kana sani abin da yake
so zai zauna kuma da ikon Allah zai ci gaba da zama shugaba mai ba da shawara wanda za a dinga zuwa yin sa ana taba ani a lokacin da yayin sa canta
kuma za ki na
da yau eh ina ga maka duk ai ai ka san an ce mai laifi ai mai zamani in ji na shi lokacin su yanzu ni lokacin mu ne muke gudanar da abubuwa so in na ga maka abu a yanzu a tarihi ne yake ga maka yauwa sannan insulation ko kuma san ne insulation da sabai insulation da ake da shi na cewa zato da ake yi akan cewa akwai wasu matsaloli tsakanin gwamnati za ta fito da gwamnati za ta shiga a ba gaskiya ba ne tun da aka samu kiyasi ne tsakanin gwamnatin Johnson da gwamnatin Buhari ma aka sanya kuma cikin lafiya aka ba wa Jonathan mutuncin da ya kamata a ba shi tsohon shugaban kasa a dai a takaice so wannan abin nan tarihi za a samu za a yi shi lafiya kuma wannan zaman lafiya zaman da ke lafiya da ake yi sai ma an samu fiye da haka ba zauna
kan zo da sauraronmu a wannan shiri na tsaka mai wuya a nan muka kawo ƙarshen shi wannan shiri ni na ku Nasiru Adamu Ali Kaya ke cewa wassalamu alaikum wa
rahmatullah to sani ku da aiki jama'a to jama'a duka nan muka zo ƙarshen wannan muhara da muka yi kwanaki muna ji Nasiru Adamu Ali Kaya yana jagoranta dai da Abuba Galadima na jam'iyyar NNPP da Yunusa Tanko na jam'iyyar Labour Party da Salihu Mustapha na jam'iyyar APC da kuma Dodo Oroji na jam'iyyar PDP idan Allah ya kai mu rana wace yau zamu dira a Kano ne mu duba roshin da Abba Gida Gida yake ta yi da kuma abin da kana suke cewa kan wannan
abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suke kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje ne
fa ma ya ce Rabi Musa fa kuma ya sara
shi daga gurin da yake fada din yayi ya je ya gani yanzu ba gano ba ta nan danuwar ba ta nan ai maka da mutunci ne ka zo kan gano ka ce wannan kan
ban ka gani cewa a gurin mai gidan sa Rabi fa kuma sai
kai ba ai ba gurin zai kuya ba shi daga gaba gurin zai kuya ba
ya gurin ya fa ba ta da
suke da wannan ba musan kai ne zai shi ba
bakai da kari da mutane mutuncin su da kasuwancin su da iyalin su da komai ba a kawai bindata ka zo kawai shikenan ko ka zo ka saka tafiya kamar ka dai abubuwan da ta iya yiwa idan an yi asara ta wannan fiye da biliyan 100 din da ake magana ta yi ta iya yiwa ko kunkusu dan duje da yi asara 200 ba a ciki
a nan za mu tsaya sai mun dawo muku rana wace da wannan magana ta kanan dabu yanzu kan a madadin shi Nasiru Adamu Ali Kaya da bakin nasa ni ne Aliyu Mustapha Sokoto ke muku bankwana daga Washington DC ku huta lafiya
to madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice Amurka za ta ba da ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine kamar yadda wasu jami'an Amurka su uku suka faɗa wa muryar Amurka ana sa ran agajin zai kunshi ƙarin motoci masu silke na Striker guda 55 da kuma motocin Bradley a wannan jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha shugaban Rasha Vladimir Putin ya cicciki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amanar ƙasa
to duka da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da zai zo karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wanda zai yi daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana inda za ku ji ci gaban tattaunawa da Professor Muhammad Bello Bada na Jami'ar Danfodio a Sokoto akan salon mulkin Tinubu yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ba da umarni da injiniyan mu na wannan safiyar Mr. J. Cummings Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri wassalam.